Sashen Hausa na muryar Amurka take magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Alhamis 28 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ali Musafan Sakkwato da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Malam Ibrahim da jama'a barkanku da asuba. A karan farko majalisar dinkin duniya na shirin aikata wagar wakilanta zuwa kasar Myanmar su je su ga abin da yan Rohingya suke ciki. Rasha ta ce a yau ba ta da makami ko daya da ke amfani da guba da ta nakasa su. Sannan shugaban Amurka Donald Trump yana fushi da ɗaya daga cikin ministocinsa, za mu ga muku dalili.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta jaddada matsayinta cewa kungiyar Aware ta IPOB ta ta'addanci ce muraren bugu da ƙari.
Kowa dauki wani mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya, to yayi ta'addanci kuma za a fuskance shi a matsayin dan ta'adda.
Za kuma aji cewa an kafa cibiyar binciken kwayar halitta ta DNA a Lagos. Sannan za a ji cewa an yi taron kabilu a jihar Niger. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Ga labarin da muka muku yanzu na yau Alhamis din nan, majalisar dinkin duniya take shirin ta yaka da wata karfafar tawaga na wakilanta zuwa jihar Rakhine dake kasar Myanmar domin su je su ga wani da ake tura a wannan guri. Ga daidai lokacin da majalisar take kokarin ganin an da tura kayan agaji ga yan jinsin Rohingya dake can. Kakakin majalisar ta dinkin duniya Stephen Jurajic wanda ya bada wannan bayani ya ce fatar majalisar ita ce wannan matakin na farko da ta dauka ya bude hanyar da za a kara bakar da ayyukan kai kayan tallafawa su wayannan mutane da ke jin ciki matuka. Ita wannan tafiyar da tawagar wakilan na majalisar dinkin duniya za su fara yi a yau Alhamis zuwa can Myanmar ita ce karo na farko da aka yi irin ta tun daga lokacin da yan Rohingya din suka soma gurin hijira suna fadin kasar tasu. Majalisar dinkin duniya dai tana kiyasin cewa musulmin Rohingya su fiye da 400,000 ne suka gudu daga can kasar tasu ta Myanmar zuwa Bangladesh domin su gujewa azabar da hukumomin kasar su ke nuna musu. A cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata, mutane 45,000 suka tsere daga can Myanmar da zuwa Bangladesh.
A nan Amurka kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce tana da niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin Amurka da sunan 'yan gudun hijira, kuma rage mai yawan gaske. Duk kuwa da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ke yi na cewa maimakon a rage gwandama a ƙara yawan masu shigowa Amurka ɗin. A cikin wani rahoton da ta aika wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya ne, fadar shugaban Amurka ta White House take cewa yawan mutanen na 'yan gudun hijira da gwamnati za ta bari su shigo a cikin shekarar da za a shiga ba zai wuce 45,000 ba, wanda kuma wannan ita ce jimla mafi kankanta a cikin shekaru 35 da suka gabata. Kafin ya sauka daga karigar mulki, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bada shawarar banya yawan 'yan gudun hijirar da za a bari su shigo Amurka, inda ya nemi da a bude hanya ga akalla masu yawan 110,000. A zaman mulkin shekaru 8 da yi, 'yan gudun hijira kusan 885, Obama ya buɗe wa hanyar shigowa Amurka.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce daga jiya Laraba Rasha ta gama ganin bayan daukacin dukkan makamanta masu guba, abinda ya bayyana da cewa rana ce ta tarihi. A cikin jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar tashi, Putin ya ce daga jiyan suka kammala nakasa makamai ko kuma makami na ƙarshe mai guba na Rasha, wanda kuma ya ce wannan babban matakin farko ne da aka dauka na tabbatar da ganin cewa duniyar nan tamu ta zauna lami lafiya. Ganin cewa kasar tashi ta rasha ta kammala nakasa dukkan nata makamai masu guba cikin shekaru 3 tun ma kafin wajen da aka tsaida ya kare. Shugaban rasha ya ce cikin Amurka akan kasa wata na ganin bayan nata makaman a cikin wannan kayyadaddun lokacin.
A daidai lokacin da Kurdawa ke tsallan murnar nasarar da suka samu na ƙuri'ar da mutanen suka kada ta amincewa da kafa yan wato yankin kasar su mai cin gashin kansa hukumomin Iraki su kuma sun tashi ne haikan wajen daukar matakan horar da Kurdawan kan wannan ƙuri'ar ta su. Daya daga cikin matakan farko da gwamnatin Iraki ta dauka shine rufe sararin samaniyar yankin don hana duk wani jirgin sama ya shiga wurin. Haka kuma Iraq ta ce za ta hada kai da kasar Turkiya don gudanar da atisayen sojojin haɗin gwiwa. A jiya Laraba ce wato kuma majalisar dokokin Iraki wacce ta ce ƙuri'ar da Kurdawan suka jefa ta sabawa kundin tsarin mulkin kasar. Ta umarci Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da ya aika rundunonin soja zuwa lardin Kurdawa na Kirkuk mai arzikin man fetur don su kwace dukkanin rijiyoyin man fetur da ke wurin. Bayan duk haka kuma majalisar dokokin ta Iraki ta nemi kasashe 34 da ke da ofisoshin jakadancin su a yankin Kurdistan da cewa su rufe ma'aikatan su, sannan kuma sauke gwamnan jihar Najmaldin Karim daga kuciyarsa na mulki saboda wannan ƙuri'a da ya bari aka kada.
To a ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump wanda ya ce ya zo yayi wa harkar aikin gwamnati wankan tsarki bisa ga alama yana fushi da akalla ɗaya daga cikin ministocinsa da ake zargin yana almubazzaranci da mankudan kuɗaɗe wajen shawagin da yake a jiragen sama. Mutumin da Trump yake harara ko ba wani bane illa sakataren lafiya na Amurka wato Tom Price, wanda da yan jaridu suka tambaye shi Trump din ko zai kore shi sai ce za mu dai gani. Amma dai Trump ya fito fili kan ya ce bai ji daɗin rahotannin da yake zuwa kunniyarsa ba, ina yadda shi Price akalla so biyu ya haya jiragen tafi da gidanka maimakon shiga jiragen kasuwa hayar da aka ce ta janyo wa mutanen Amurka asarar dala 400,000. Jeni kuma ta mai da hankali kan kashe kudaden gwamnatin na majalisar wakilan Amurka suka aika wasiƙa zuwa ga fadar White House inda kuma wasu ma'aikatan gwamnati suna neman bayani akan kusoshin gwamnati masu yawan tafiye-tafiye a cikin jiragen sama na haya domin gudanar da ko ayyukansu na gwamnati ko kuma na ganin damarsu. Shi wannan sakataren lafiyar wato Price wanda ake zance a kan shi yanzu ya taɓa sukar lamirin jagabar 'yan majalisar jam'iyyar Democrats wato Nancy Pelosi a shekarar 2010 kan cewa wai ta cika amfani da jiragen tafi da gajinka wajen yawuce-yawuce.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai ana ci gaba da takaddama kan cancanta ko rashin cancantar ayyana kungiyar IFOP ta su Nnamdi Kanu a matsayin kungiyar ta'addanci, yayin da ake wannan ne kuma gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'ar kasar ta jaddada cewa kungiyar IFOP ta ta'addanci ce. Umar Faruk Musa gare ka.
Ga dai ƙarin haske da ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin kasar Malam Abubakar Malami yayi a tattaunawa da nayi da shi a Abuja bayan da gwamnatin ta fahimci cewar akwai ɗansu masu fafutukar ƙara zafafa ko nuna goyon baya ga wannan kungiyar ta IFOP.
To abin da gaskiya al'amari haramta ita wannan kungiya akan tsari na doka aka yi shi, akan tsari na kotu, akan dama wadda doka ta ba shugaban kasa. Saboda ka kungiyance dai a wannan kungiya ta zama haramtatta, duk wata mu'amala wadda ta dangance ta haramun ce, duk wani taro wanda ya dangance ta haramun ne. Saboda ka maganar ainihin wani ya karama ainihin ita wannan kungiya ko ƴaƴanta, to ya shiga cikin babi na haramci kuma hukuma za su dauki mataki wanda ya cancanta a dauka domin tabbatar da cewa kasa ta zauna lafiya. Ba wani mahaluki wanda zai iya warware abin da kotu ta yi akan wannan yanayi ba tare da ya waiwaye ta ba. Saboda ka kowa dauki wani mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya, to yayi ta'addanci kuma ya fada babu na ta'addanci kuma za a yi huskance shi a matsayin dan ta'adda.
menene mataki na gaba yanzu da za ku dauka a hukumance domin ƙara jaddada wannan matsayi na kotu?
Daga cikin matakan da ake dauka shine samun fahimtar kasashe na duniya irin su Faransa, Ingila, Turkey da makamantansu waɗanda ake cinkancewa kamar su yan ta'addan suna da wani tasiri a can ko kuma suna dauko su matakai a can domin ainihin neman haɗin kansu na ganin da cewa sun rufe duk wata kafa wadda ta dangance su. La Allah ka face ta yaɗa labarai, la Allah ka face irin ta sadarwa, irin ta social media ko kuma ainihin mu'amala ko hulɗa makamanciyar wannan ta fuskar basu dama na su taru ko kuma su ainihin su yi wani gangami. Har ila yau kuma muna daukan matakai waɗanda suka danganci umfani da ainihin kafofi na hada-hadar kuɗi kamar su bankuna da makamantansu, na ganin da cewa duk wata nasaba wadda suke da wadda ta danganci hada-hada ta kuɗi ita kanta an tange ta.
Ministan shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.
To gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kada birnin Iko inda aka kafa cibiyar tantance kwayar halittar dan adam ta DNA irin ta da farko a Afirka ta Yamma. Baban gida jibirin gare ka.
Wannan cibiya da ke zama irin ta farko a tsakanin kasashen yammacin Afirka zai taimaka wajen gaggauta gudanar da bincike da ke nasaba da kwayar halittar bil'adama. Gwamna Akinwumi ya ce ko shakka babu gwamnatinmu ta dage wajen ganin an kammala wannan cibiya da zai taimaka wajen gudanar da ayyuka ga jami'an tsaro da kawo ƙarshen laifuffuka da ake aikatawa a jihar Lagos da wasu birane na yamma cin Afirka, abinda kuma zai taimaka wajen tabbatar da shari'a cikin sauki. Ita dai wannan cibiya kamar da gwamnan ya yi bayani zai taimaka wa jami'an 'yan sanda da lauyoyi ko kuma alƙalai wajen gudanar da shari'o'i daban-daban ta amfani da kwayoyin halitta da aka gudanar da bincike a kansu ta hanyoyin da ke da nasaba da fasahar zamani. A bangaren sa, karamin jakadar kasar Amurka a nan birnin Lagos Mr. John Bray ya bawai da takin na gwamna Akinwumi Ambode da kuma al'ummar jihar Lagos dangane da wannan cibiya da aka kaddamar.
The first in Nigeria, the first in West Africa.
Cewa wanda ke zama irin sa na farko ba ma kawai a Nigeria ba har ma a yammacin Afirka. Wannan zai taimaka wajen gaggauta gudanar da shari'u da ke da nasaba da bincike da ya shafi kwayoyin halitta da sauran manyan laifuffuka da ke buƙatar bincike cikin gaggawa. A bangaren sa dai muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda a jihar Lagos Mr. Imuhibi Egar cewa wannan cibiya zai taimakawa aikin 'yan sanda da gudanar da bincike da kuma tabbatar da tsaro. Ce ko shakka babu wannan cibiya zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu a sassa daban-daban na jihar ta Lagos. Bincike da ke da nasaba da kwayoyin halittu na bil'adama da ake kira DNA dai ana gudanar da shi ne a kasashen ƙetare musamman kasar Afirka ta Kudu a nahiyar Afirka ko kuma Burtaniya wani lokaci ma har kasar Amurka. Bawon Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida daga Lagos kuma bari mu kada jihar Niger inda aka yi wani babban taron kabilu don jaddada zaman lafiya. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Chief Eze Pamfas, shugaban 'yan kabilar Ibo da ke zaune a jihar Niger, ya ce ba su goyon bayan samar da wata ƙasa daga Nigeria domin fatansu shine samun ɗorewar zaman lafiyar. Kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Igbos are members of Nigerian state, right? We have to obey and abide with the Nigerian constitution. As simple as that.
Ya ce su 'yan kabilar Ibo 'yan Nigeria ne, saboda haka kamata yayi a yi ɗa'a kuma a girmama kundin tsarin mulkin Nigeria. Wakilan kabilun Yarabawa da kuma Hausawa da suka halarci wannan taron sun bayyana mahimmancinsa a daidai wannan lokaci.
Sayyid Abubakar, wakilin sarki biyu mina Emir Council. Wannan taro mun gode ma Allah saboda ya haɗa kan kowa da kowa, kuma muna jin daɗi da aka ce duk kabilu da suke Niger mun zama ɗaya a yau. Mahimmancin shawarinmu kenan.
Sunana Alhaji Ma'ruf Abdulaziz Rijau. Taro ne na hadin kai da kuma na tabbatar da waɗanda ba ƴan ƙasa ba don a tabbatar musu da lafiyansu saboda abubuwan da ke aukuwa a can wato ƙasashen Iyamurai na maganan Batun Biafra.
Gwamnatin jihar Niger ce dai ta shirya taron domin tabbatar da al'ummar jihar sun ƙara fahimtar juna. Mr. Solomon Inyazi mai baiwa gwamnan jihar shawara ne akan harkokin siyasa, wanda kuma shine ya wakilci gwamnan a wajen wannan taro, ga abin da yake cewa.
Anything that will ensure that everybody is living fine.
Yace duk wani abu da zai sa a zauna cikin lumana kamata yayi a rike shi, a saboda haka jihar Niger ta kowa da kowa ce. Taron dai ya kammala ne tare da rera taken Najeriya, da ke ƙara nuna cewar Najeriyar ƙasa ɗaya ce kuma al'umma ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, to wai shin yaya batun tayar da kumatsar jama'a a Najeriya ne?
A gwamnatin nan da take kai ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari ta fito da wasu shirye-shirye.
Kafin wannan gwamnati ne aka yi?
To kafin wannan gwamnati an yi abubuwa da dama-dama, kamar yadda ka fara a shirinka cewa yawanci baya isa ga talakan. An yi abubuwa wajen kala uku wanda bai cimma muradin da ake bukata ba.
Me yasa aka samu wannan matsala?
To abin da yasa aka samu wannan matsala, ina kyautata zan zai shafi wajen abubuwa uku. Na farko dai ga su masu tafiyar da waɗannan abubuwan da aka fito da shi. Na biyu kuma kamar yadda kishin akwai son zuciya na al'umma daban-daban da suke madafan iko. Kuma akwai yanayi da yake kamar diddai ya danganci son zuciya da za a ware kuɗi maimakon ai amfani da kuɗin ta wannan hanyar sai a kauda shi ai wani abu daban da ba shi aka niyya yi ba.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kam bari mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zanna Bukar Mustafa, wanda ya taimaka wajen sakin rukunin farko na ƴan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta saki a shekara ta 2014, wanda kuma ya samu lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar kula da ƴan gudun hijira. Lambar yabon da ake kira Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira. Kasancewa an bashi lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na fara da neman sanin yadda ya shiga harkar malanta, duk da yake ainihi a fannin shari'a yake da ƙwarewa, sai ya bayyana cewa.
To abin da ya faru da yi shekara 2007 Allah ya sa lazim wani basira cewa yaya za mu yi mu tallafa wa marayu. To ina nan ina loya, to ina yi shekara 20 ina loya yi tsada. To sai Allah ya sa ni fito da mutum kullum sai wani aiki yake bayan wannan, sai kuma na bar aikin loyanci na koma shin ya zan yi wa kaina. Duk aiki dai da na yi wa mutane na je haka na ya saka kuma na yi wa mutane so cin da zan yi wa kaina. So shi ne sai ka sa to bayan mutum da yin wani abu da zai iya tallafa a kansa ko zai mara amfani a gaba. To a nan a wannan shekaran kuma sai na tsaye a ana bi na kai kanku sai na ke cewa to da bi in yi wani mu'afaka da zan so in bude so da in taimaka wa marayu. To a nan sai na fara da marayu 36. To abinda na ɗau da wani a wannan lokacin zan ba su uniform, zan ba su abinci da kuma zan ba su ilimin addini musulunci da kuma abinda ake kira na boko yanzu. To a haka na fara to a wannan shekarun da aka zo shekara biyu da tara sai Allah ya kawo mana wannan musibar da muke ciki yanzu shi ne sai mun ci to aka shi ne da mu ko mu sanya amfani da shi abubuwan ya da shi kowa da kowa ne Allah ya ba mu basira wannan lokacin da ta da yake malaya muke so kowaye yin malaya in ya kawo kanta za mu karbi kuma mu sai
Yawa to barista kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar ta kwana ce ko kuwa je ka dawo ne
to abin da ya faru ne ka je ka dawo ne amma abin da akwai abubuwa da ya sa muka yi wannan na daya ne duk yaro in ya tashi ba nan cikin mutane cikin jama'a ba duk lokacin da aka dai shi aka yi zai girma in aka yi da san gidan zaman ba zai yi wa ba na daya bai iya sani da al'adan garin yake ba da al'adan garin yake ba da kan shi din bai san wani ya yi cewa banda na sannan zai iya sanin akwai wani cikin yi ba na kala to wannan irin abubuwan duk da zai iya koya ba in dan ba a nan ya zama ba to don haka in ya yi kasance shi ne da ba a nan a nan gidansa da iyayensa da su to sai ni dai wani matafafin ta dangin uwa ko ta uba ya zo ya zauna tare da su ya bi kama idan gidan kaya ne ta zance sai mu kama wannan gidan kaya ya ce zauna wannan gidan don ba komai ba don san abubuwa al'ada din na angonni da nufi addini ne yare da su ne idan in ka ɗauki din ka kawo shi wannan ba wai wannan kamili wannan mulki ka ji ka haɗa su a waje ɗaya sai wani yare za su fashi sai wani tafiya za su fashi sai wani irin don ubar wannan abubuwa za su da yadda abin da aka sa su shi da yake sanya su fice su zauna nan da a cikin yajin da suke da ka to haka muka ga bibiya dan suna a unguwar mulki suna gidan iyayensu ko kakanninsu da duk da suke yajin a nan muka ga su mu abin da muka ɗaunin da muka ɗauka shi ne na ba su karatu na ba da ilimi da kuma na ba da lura da su a dukka irin rayuwar ɗan adam da ake ɗan yaron da ke cikin
to yaran da kuke karantarwa a wannan makarantar yaran anguwan ne ko kuma yana yiwuwa su fito daga wata anguwa mai nisa kasancewa makaranta ce ta jika ka dawo
akwai wanda suke anguwa akwai wanda suke nisa amma muna da ba da ke zuwa ɗan da ke in suna kuka da in suna nisa da su amma abinda muke da wannan dinnan za ta ga wannan an canja wa mutane ne sai su canja musu da motsin nan da aka yi da gaggar garurukan nan dukka local government dama da ake fada da karamin hukuma da ake fada duk suna da yayansu a nan makaranta ne
duka kananan hukumomin jihar Borno
to
wane ne ke biyan malamai da kuma sauran masu ɗawainiyar gudanar da wannan aiki ko kuma waɗannan ayyuka da ka zayyana ba su abinci kula da lafiyar su gashi yanzu nan ka ambaci kuna da bas da ke zagawa tana kwaso yaran nan wake daukar ɗawainiyar waɗannan ma'aikata
to wannan ɗawainiyar an fara ta ne da ni ta ne ke fara ne fara amma da yake tafiya yayi tafiya kaga ba su nan da na fara akwai ƙauran boki kuma ni ta ne ke fiya ba mu ba akwai mutara da mass foundation na kuma shugaban kasa da yake na kasan mutara da su ba mu ba to wajen kudi ko wajen siyarwa lokacin da muka fara muna da 36 ne wannan ne ce amma da wannan abin da ya zo muka samu kanmu a wannan sai kamar su da su a yau organization da suka zo nan da suka zo sai ya ke sun ta ɗauɗa wannan ba da abin ka ya a yara to a nan aka yi wannan to duk kuma mutane kamar ana organization kamar SEMA duka suna ba da abinci NEMA ya ce da su suka ba da wannan uniform girmi zai zai ba sun ce sun ne wani haka za a yi biya amma tun da muke har muka kawo yau din nan duk abin da muka fara nan tsaya da kuke ba kuma muna jiran tsanar mu a haka har muka zo haka
yawa to kamar a kasashe da suka ci gaba idan aka sami ko daidaikun jama'a ko kuma kungiya mai zaman kanta irin taka ta dauki nawayar gudanar da waɗansu ayyuka da za su tallafa wa al'umma akan samu waɗansu su kuma da ba lalle ne suna da ƙarfin yin irin ɗawainiya haka ba amma sukan bada lokacinsu domin taimakawa irin wannan kana da masu ayyukan sa kai irin haka ko kuwa dukan waɗanda ke aiki a wannan makaranta biyan su albashi ake
aidan da muke da kuma don kuma yawa-yawa domin wallahi suna nan ne yawa kuma wani yana ta wannan fannin wani yana ta wannan fannin duka kamar yadda ma muka yi da iyayen matan iyayen mata da suke da muka rakan na biyu sun suke da mamana
a matsayin gudunmuwar su kenan ko
a matsayin gudunmuwar su kuma sun dinnan sai muka hada su yin girbi-girbi da za su iya taimaka a kansu to ana zama da su kamar yadda suke kasance sakatarin su don ya ba su direkta ko yaya tafiyan yake shi yake ganin ya tafiyan su yake idan yaro ya yi rashin lafiya za su je su yi idan yaro ya yi rashin lafiya za su ɗau wannan kuɗin nan da suke tarawa da riki zuwa wata ɗaiwa wannan sai su ɗaiwa wannan wanda suke da ba lafiyan a ba da kuɗin asibiti da kuma bayan haka su da kanki ɗin akwai wannan ƙungiyoyin nan suna tallafa musu
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shirinmu na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu abadadin bakon namu barista Zanna Bukar Mustafa da ya samu lambar yabo ta hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya domin ilmantar da kananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram da Salama Abu daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to a gaishe ku yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sakkuta ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Ibrahim Akaron farko yau Alhamis Majalisar Dinkin Duniya tana shirin ta aika da wata tawaga mai ƙarfi kuwa zuwa jihar Rakin ta ƙasar Myanmar domin su je su ga abin da ke faru a wannan yanki a daidai lokacin da ita majalisar take ƙoƙarin ganin an tura kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke can gurin. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Jurich wanda ya ba da wannan bayanin ya ce fatan majalisar ita ce cewa wannan matakin na farko da ta dauka ya bude hanyar da za a kara habakar da ayyukan kai kayan tallafa su wannan mutanen da aka ce sun ji jiki sosai tafiyar dai ta tawagar wakilin majalisar dinkin duniya ta yau Alhamis ita ce karo na farko da aka yi irin ta tun daga lokacin da yan Rohingya din suka fara gudun hijiran barin kasar ta su an ce yanzu kamar su 400 suka bar Myanmar zuwa Bangladesh a nan Amurka kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce tana niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin Amurka da sunan gudun hijira kuma ma rage ba kaɗan ba duk da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke mata na cewa maimakon ta rage din a kwanda mata ƙara yawan waɗanda za su shigo din a cikin rahoton da ta aika majalisar dokokin Amurka jiya fadar shugaba Amurka ta White House din ta ce yawan mutane 'yan gudun hijiran da gwamnati za ta bari su shigo a cikin Amurka shekarar da za a shiga ba za su wuce 45,000 ba wace ita ce jimilla mafi kankanta a cikin shekaru 35 da suka gabata kafin Barack Obama ya ba mulki dai yan gudun hijira kamar 1,885 ya bude wa hanyar suka shigo na Amurka
to masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Ali Mustafa Sakkuto da Itani da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato Jimmy Cook ni naku Ibrahim Karimasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi